أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata ya zamanto ya mana shagora a cikin waɗannan maudu'in da muke bayani a kansu. Darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da shiru da kawaici da kuma yanda mutum zai ya zamanto ya gyara halshensa, kuma mun yi bayani dangane da muhimmancin su da kuma irin tasirin da suke iya samarwa a cikin rayuwar mutum na duniyarsa da na lahiransa, da ma irin tasirin da suke iya samarwa a cikin ma rayuwar wasu mutane, kuma yanda muka gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu ma cikin wannan darasi insha Allah za mu karasa dangane da sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da muhimmancin shiru da kawaici da kuma amfanin lizimtansa da kuma yanda zai taimaka a wurin gyara halishin mutum da kuma addininsa da ɗabi'unsa gaba daya. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu. Ya zo cikin hadisi daga Imam Ali alayhi salam yana cewa akthir samtak yatawaffar fikruk wa yastaniru qalbuk wa yaslam an-nas min yadik. Imam Ali alayhi salam yana cewa ka yawaita kawaji, ka yawaita shiru, watan ka kame halshenka sai dai indai zaka faɗi alkhairi, kame halshenka daga dukkanin wani sharri da kuma abin da ya sa a mashirin Allah subhanahu wataala. In kai hakanan ya tawaffar fikruk, sai zamanto tunaninka ya cika ya kammala. Kamar yadda muka gani cikin hadisin da ya gabata na Imam Sadiq alayhi salam, wanda ya nuna dalilin hankali shine tunani, dalilin tunani kuma shine kawaici. Kenan duk lokacin da mutum yake kawaici, tunanin shi yana ƙarfi ne, yana ƙara samun natsuwa ne, yana ƙara samun ƙarfin tunani ne da kuma sabatin hankali. Wannan kuma shine zai kasance mabubbuga na hikima, sai ya zamanto duk abin da ya faɗi yana da amfani ga mutane. Duk abin da ya faɗi yana amfanan mutane cikin duniyarsu da lahiransu. In ma ya zamanto ya ƙarfafa tunaninsu, kuma ya zamanto ya ba su tajruba, kuma ya zamanto ya ba su wata fahimta wanda can ba su kasance ba sun fahimce ta ba. Duk wannan sakamakon me? Sakamakon kawaici, sakamakon shiru. Kinan hankalin mutum yana wafaruwa, yana cika, yana kammala sakamakon kawaici, kamar yadda Imam Ali alayhi salam ya bayyana cikin wannan hadisi yake cewa idan mutum ya yawaita kawaici, to shikenan zai kasance hankalin shi ya kammala. Kinan sharadi ne, duk lokacin da ka yawaita kawaici, ka yawaita shiru, to shikenan ka yawaita kama halshenka, ka karantar da magana, to shikenan zai kasance hankalinka yana kammaluwa ne, kana ƙara ƙarfafa ne a cikin tunani, hankalinka yana ƙara samun kamala ne. Sannan natija shi ma na biyu wanda zai kasance sakamakon yawaita shiru da kuma kawaici, yake cewa wa yastaniru qalbuk, watan bayan hankalinka ya kammala, bayan hankalinka ya cika, bayan tunaninka ya kammala ya cika sakamakon yawaita shiru, sai zamanto zuciyanka kuma ya haskaka. Kenan zuciya idan ta haskaka, sai zamanto duk abin da kuma zai hito daga gare ta haske ne. Wa yaslamu an-nas min yadik, natija na uku sakamakon kawaici shine sai kasance mutane sun kubuta daga hannunka, sai zamanto mutane sun ketare sharrinka, mutane sun kubuta daga sharrinka, ba za ka ga abin da ya sa ama shari'a ba akan mutane, ba za ka zage mutane ba, ba za ka yi giban mutane ba, ba za ka wulakantar da mutane, ba za ka yi mutane izgili ba, saboda mi, saboda ka kiyaye alshanka. Kenan za mu iya ganin nata'ijin wanda ake iya samu masu muhimmanci a cikin lizimtan shuru da kuma kawaici da kuma kiyaye baki, kiyaye halishi. Idan mutum ya kiyaye halishinsa, bai yawan magana, kuma bai magana sai cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dade shi, to zai samu wannan nata'ijin. Zai kasance tunanin shi ya kammala, tunanin shi ya cika, zuciyarsa ya haskaka, sannan kuma mutane za su nisanta daga sharrinsa. Wannan kuma abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci, wanda duk wani wanda yake son ya zamanto ya gyara ɗabi'unsa, ya kama hanyar gyara, ya kama hanyar dacewa, ya kama tafarkin Allah subhanahu wata'ala ingantacce, yana buƙatar waɗannan abubuwa. Kana buƙatar tunani kammalalle, kana buƙatar cikakken tunani ta yadda zaka hangi abubuwa a mahanga mai kyau. Za ka kasance kana da dogon hange, zai kasance baka kuskure wurin fahimtar abin da yake da kyau da abin da yake baya da kyau, baka kuskure wurin tashkhisin bata da abin da yake shari'a. Sakamakon tunaninka ya kammala, tunaninka ya cika. Hakanan kana buƙatar hasken zuciya, saboda hasken zuciya shine zai haskaka maka komai, ba abin da zai shige maka duhu daga cikin al'amuran da suke shige ma sauran mutane duhu. Shi yasa zo cikin sashen hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka ji tsoron firasan mumini, saboda me? Saboda shi yana kallo ne da hasken Ubangiji. Kenan sakamakon nisantan sabo da yi, saboda shi sabo duhu ne. Kenan mafi yawan sabo da dan adam yake yi ta hanyar baki ne. Kenan wannan zai sababa masa duhun zuciya, zai nisanci hasken zuciya, zai nisanci kammalan tunani, sai kasance baya fahimtar komai, baya iya gane, bai da basira, bai iya gane menene gaskiya, menene ƙarya, bai iya gane menene shari'a, menene bata. Sai zamanto kodo shi yana cikin rudani da dimuwa, bai san menene hakikanin hanya ba. To amma shi mumini sabanin haka. Kenan mumini saboda nisantan zunubai da yayi ta hanyar kame bakinsa da lizimtan shuru da kawaici da nisantan yawan magana cikin abin da yake baya da fa'ida, sai ya zamanto wannan ya bashi kamalan hankali, wannan ya bashi cikin hankali, wannan ya bashi hasken zuciya ta yadda yana fahimtar menene bata, menene shari'a, menene gaskiya, menene ƙarya. Yana ganin haske ne, kuma wannan hasken yake masa jagora a cikin dukkanin al'amuransa. Kenan duk wani, saboda wannan ya isa ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance shi mai kawaici ne, mai shiru ne, mai nisantan yawan magana ne cikin abin da yake ba da amfani. Saboda duk waɗannan nata'ij masu matuƙar muhimmanci ne wanda suke taimakawa a cikin amaliya na kyautata ɗabi'u da kuma gyara ɗabi'u da kuma hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Idan mutum ya samu wannan, to shikenan sauran al'amura kuma da za su zo suna da sauƙi. Waɗannan duk matakai ne wanda muka ambata tun daga mas'alan tuba har ya zuwa mas'alan lizimtan shuru da kuma kame baki, saboda su ne suke da matuƙar muhimmanci ga wanda yake buƙatar zamanto ya fara cikin wannan hanya. In mutum iya ya samu saitara akan bakin shi, to shikenan. In mutum ya samu iko akan halishinsa, to shikenan. Sai zamanto sauran al'amuran da za su biyo baya suna da sauƙi a gare sa. Amma in ya kasance mutum bai iya kiyaye halishinsa, bai iya kiyaye bakinsa, yana magana cikin abin da ya ga dama, yana yawaita surutu, to shikenan kurakuran shi kuma za su yi yawa. Idan kurakuran shi suka yi yawa, zai zamanto hankalin shi ya yi karanci, tunaninsa ya yi karanci, zuciyar shi zai yi duhu. Wannan zai sa ya zamanto in ya shiga cikin wanga sabon, ya shiga cikin wanga sabon in ya ta cikin wanga sabon garin ta je fada cikin wani sabo ma wanda ya kasance yafi wannan muni don su kama kon me saboda bai iya tashkisi da kyau bai iya tunani da kyau bai iya wazzafa hankalin shi da kyau hakanan kuma zuciyar shi bai gwada masa hanya kinan lazim ne ya kasance mutum ya kyautata dabi'unsa ta hanyar lizimtan shuru da kuma kiyaye baki domin ya zamanto hankalinsa ya kammala domin ya zamanto zuciyarsa ya haskaka domin ya zamanto mutane sun kubuta daga sharrinsa shi yasa ya zo cikin sashen hadisai ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen wa'azozinsa da kuma nasihohinsa da yake ma sahabbansa wanda yayi ma ɗaya daga cikin sahabbansa Abi Zar al-Ghifari ridwanullahi ta'ala alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa arba'un la yusibuhunna illa mu'min yace akwai abubuwa guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani wanda zai same su sai mu'mini daga cikin su yake cewa as-samtu wa huwa awwalul ibada yace shuru da kawaici da kuma kiyaye halshe yace wannan kuma shine harkon ibada kenan harkon matakin da mutum ya kamata ya hau wurin aiwatar da ibada da bin Allah subhanahu wataala shine zamanto ya samu saitara akan bakin shi ba kowane magana zai faɗi ba ba cikin kowane labari bane zai zamanto ya ba cikin kowane munakasha bane zai zamanto ya sa bakin sa ba ba cikin kowane hira ba zai kamata ya zamanto ya sa bakin sa ba ya san me zai ce sannan ina ne ya kamata ya zamanto ya sa bakin sa sannan ya kasance maganar sa yana da haddi bakin shi ba sakeke ba ya kasance yana muraqaban bakin sa duk abin da zai fadi ya kasance alheri ne sai yayi tunani ya dafa maganar sa a bakin sa sannan ya zamanto ya furta shi sai kasance maganar yana da ma'ana yana dauke da hikima yana dauke da fa'ida ta yanda mutane za su kare da shi sannan ya nisanci zunubi lokacin yanda mutane za su yi zamanto sun nisanci zunubi sannan mutane kuma za su zamanto sun sabu sun kasance cikin aminci daga sharrinsa kinan wannan lazim ne zamanto mutum ya kiyaye al'amarinsa musamman wurin kiyaye baki da kuma tsare halshensa da kuma kokarin ganin cewa ya gyara halshensa domin mafi yawan zunubai kamar da muka yi bayani ta hanyar halshe ne suke gangarowa in mutum ya samu kiyaye halshensa to shikenan sai zamanto sauran kuma laifuka sai zamanto ya shiga cikin aminci dangane da su shi yasa muna iya fa'idantuwa da sashen riwayoyi wanda suka zo a cikin masadir na addinin musulunci daga cikin su akwai hadisai wanda suke bayanin kan cewa yawaita magana yawaita surutu yana daga cikin abubuwan da suke kashe ma mutum zuciya tun kenan idan zuciya ta mutu to shikenan jiki kuma ya mutu mashhurin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa cikin jikin dan adam akwai wata tsoka wanda wannan tsoka din idan ta gyaru to dukkanin jikin kuma ya gyaru amma idan ya kasance wannan tsoka ta lalace to duk kuma jikin ya lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan kuma shine zuciya wato kenan zuciya idan ta gyaru to dukkanin sauran gabobi kuma sun gyaru idan zuciya ta lalace to dukkanin kuma sauran gabobi sun lalace kenan kamar yanda yake shiru yana gadar ma mutum kamalan tunani hakanan kuma yana gadar masa haske na zuciya to rashin shiru kuma hakanan zai gadar masa karancin tunani da kuma duhun zuciya idan kuma ya kasance zuciya yayi duhu to shikenan ba abin da zai zamanto ya shiga cikin shikin na alkhairi sai kasawa sai bushewan zuciya komai zai iya yi yana iya yi kisan kai yana iya yi ci amana yana iya yi cuta ba abin da bai iya yi sakamakon bushewan zuciya to wannan ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam yana cewa Annabi Isa alaihi salam al-Masih alaihi salam yana cewa لا تقصروا الكلام في غير ذكر الله فإن الذين يقصرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون ina cewa kada ku kasance kuna yawaita magana ba tare da ambaton Allah subhanahu wataala ba wato maganan kai kasance bai saba ma shari'a ba to shikine ya kasance ibada maganan kai zamanto yayi daidai da shari'a na Allah subhanahu wataala to ya kasance zikiri yace mi saboda waɗanda suke yawaita magana ba tare da ambaton Allah subhanahu wataala ba wato waɗanda suke yawaita magana a wajen da'ira na shari'ar musulunci a waje abinda wato a cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana to wannan zukatan su yana mutuwa ba tare da sun sani ba wato sannu mutun zai yawaita magana zai yawaita surutai ba cikin ambaton Allah subhanahu wataala ba cikin abinda zai yarda da Allah subhanahu wataala ba sannu sai wannan ya zamanto ya gadar masa bushewan zuciya zuciyansa yana duhu hayi kai tsatsa ya zamanto ba abin da yake hitowa da gare sai sharri baya ganin gaskiya baya ganin shari'a baya ganin alkhairi abin da yake tashkisi kawai shine bata da ƙarya da kuma sharri Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda ko don waɗannan nata'ijin ya kamata ya zamanto mutun yayi ma kansa tunani yayi kokarin ganin cewa ya kasance daga cikin masu shiru masu kawaici masu tsare halshen su masu sa'ayi wurin ganin cewa sun gyara halshen su domin ya zamanto sun kauce ma miyagun nata'iji wanda ake fadawa a cikin su sakamakon rashin kiyaye halshi domin ya zamanto sun samu kyawawan nata'iji wanda ake samu sakamakon kiyaye halshi wannan shine zai iya taimaka ma mutum a cikin hanya na kokarin tsarkake dabi'u da kuma gyara dabi'u da kuma neman kusancewar Allah subhanahu wataala ya zamanto wannan ya gadar ma mutun tsira na duniyar sa da lahirar sa da fatan Allah subhanahu wataala ya amfane mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayan sa wanda suke lizimtan shuru da kuma magana cikin abin da yadda da shi kasance ya ba mu kamala hankali da cikin hankali da kuma hasken zuciya ya kare mu daga fadawa a cikin kurakurai da kuma tabewa وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين